sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin, yau Laraba 17 ga watan Yuli na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar 'yan Shi'a ta Najeriya ta tabbatar da cewa ta fara zaman sulhu da hukumomin tsaron ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kiran da kungiyar dattawan Najeriya ta yi ga Fulani makiyaya da ke kudancin Najeriya akan su dawo arewacin ƙasar. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin kiran da dattawan arewacin ƙasar suka yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada amanta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Majalisar Wakilan Amurka na shirin jefa ƙuri'a yau Laraba kan ko za ta duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, sai dai ana kallon ƙoƙarin a matsayin abin da ba zai yi nasara ba, ko da yake kada ƙuri'an zai iya nuna matsayar majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar Demokraɗiyya kan ƙoƙarin fara aiwatar da shirin tsige jam'iyyar Republican daga ofishi. Dan majalisa Al Green da ke wakiltar jihar Texas karkashin jam'iyyar Democrat ya matsa sai an tsige shugaba Trump, duk da cewa shugabar majalisar Nancy Pelosi na adawa da hakan. Sai dai a maimakon hakan, ita da sauran shugabannin majalisar sun goyi bayan wasu binciken da majalisar ke yi kan alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump a shekarar 2016 da Rasha da harkokinsa da kudadensa da batun harajinsa. Har ila yau sun goyi bayan majalisar a binciken da take yi kan ko shugaba Trump ya yi kokarin hana doka ta yi aikinta a lokacin da ya nuna alamun hana kwamitin na Robert Mueller yin aikinsa. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka, inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalamun nuna wariyar launin fata da shugaba Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a bangaren jam'iyyar Democrat. Kudurin na majalisar ta wakile, wanda ya samu amincewa da kuri'u 240 bisa kuri'u 187 a yammacin jiya Talata, ya yi Allah wadai da kakkausan harshe kan kalaman nuna wariyar launin fata da ya kara haddasa fargaba da nuna kiyayya ga sabbin Amurkawa da mutanen da ba farar fata ba. Shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi ta yi kira ga majalisar da ta hada kai domin yin Allah wadai da kalaman da Trump ya yi na wariyar launin fata, waɗanda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar sun ki amincewa da wannan matsaya da majalisar ta wakile ta ɗauka. Labarin na duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan babban kwamandan sojin Myanmar Min Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin ƙasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin ƙasar. Takunkumi da aka sanya wa Min Aung Hlaing da mataimakinsa Soe Win da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wannan sanarwa ta sa Amurka ta zama ƙasa ta farko da ta ɗauki mataki akan manyan shugabannin sojojin ƙasar ta Burma. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce wani babban misali na rashin nuna adalci hukumomin sojan suka nuna shine yadda bayanai suka nuna cewa Min Aung ya bada umarni a saki sojojin da aka samu da laifin aikata kisan kiyashin akan 'yan ƙabilar ta Rohingya. Shugaba Amerika Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jami'in diplomasiya na Iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami inda ya ce bai amince Iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba waɗanda Amerika take kallon su a matsayin waɗanda za su iya ɗaukan makamai kare dangi. Yayin da yake jawabi ga manema labarai a jiya Talata a taron majalisar gwamnatinsa a fadar White House, Trump ya ce ba zai yi wa Iran ta rika gwajin makamai masu linzami kirar ballistic ba, waɗanda a yanzu haka a ƙarƙashin yarjejeniyar nuclear a shekarar 2015 za su iya yin hakan. A shekarar da ta gabata ne shugaba Trump ya fice daga yarjejeniyar inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna wa Iran matukar sassauci, ya kuma ƙara saka takunkumi akan hukumomin Tehran a wani mataki na nuna matsa lamba don a saki hawan teburin tattaunawa a kuma dakatar da ita daga munanan halayen da Amurka ta ce tana nunawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar 'yan Shi'a a Najeriya ta tabbatar da cewa ana ganawar sulhu tsakanin shugabannin kungiyar da jami'an tsaro a kasar da zammar kawo ƙarshen yamatsin da ke faruwa jefi-jefi tsakanin 'yan mazahabar da jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayanai daga hukumomin tsaro na Najeriya na nuni da cewa ana samun nasara akan sulhun da ake kokarin yi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a waɗanda ke zanga-zanga a sassa daban-daban na Abuja da kewaye, duka dai a fafutukar da suke yi na hukumomin Najeriya su sako shugabansu Malam Ibrahim Ezazake. Wannan muzaharar da 'yan kungiyar suke yi a cikin Abuja da waɗansu yankuna na babban birnin tarayya na cewa da kawo damuwa da cece-kuce tsakanin al'umma dangane da irin takurawa da ake ganin al'umma suna samu a daidai lokacin da waɗannan 'yan kungiyar ke zanga-zanga wanda ke kawo jinkiri wurin motsi ko tafiya daga yanki zuwa yanki na al'ummar ƙasar. Ko da yake 'yan kungiyar su ma sun dage da cewar suna bin haƙoƙinsu na ƙasar, ba suna yi ne da niyyar takura ma kowa ko kuma hana mutane walwala kamar yadda ake zargin suna yi ba. Da yana tabbatar da bayanan sulhun da ake ƙoƙarin samu tsakanin 'yan kungiyar da jami'an tsaro na Najeriya, Malam Ibrahim Musa, kakakin kungiyar ta 'yan uwa musulmi ta Najeriya, ya bayyana min cewa ba daidai ba ne a yi magana mai yawa dangane da sulhun da ake yi tsakanin mahukuntan kasar da 'yan kungiyarsu kamar yadda yake cewa.
To, na farko dai gyara a batun maganan kakaki ɗin, da na fi son a ce min shugaban dandalin yaɗa labarai na harkar musulunci a Najeriya maimakon kakaki ɗin. Na biyu kuma dangane da batun tattaunawar sulhu ko sasantawa da ake tsakanin gwamnati da harkar musulunci, to ka san daman ana sasantawa ba wani abu ne da za a fito bainar jama'a a ce ana kaza ana kaza ana kaza ba. Wannan gaskiya magana ce wacce take hannun waɗanda ake sasantawa da su ɗin, wato waɗanda suke a madadinmu da kuma waɗanda suke a madadin gwamnati. Amma dai muna da kyakkyawan fata ɗin cewa lalle ita gwamnatin tarayya za ta fahimci bukatunmu na cewa jagoran Sheikh Alzarzaki yana cikin wani mawuyacin hali na rashin lafiya da iyalin shi, don haka a ba su dama su fita kasashen waje su nemi lafiya alabashi, ko ma menene zai biyo baya sai ya biyo baya. To, don haka wannan dangane da batun sulhu kenan. Muna fata a samu kyakkyawan natija akan wannan.
Malam Ibrahim Musa kenan. A waje daya na tuntuɓi Malam Ibrahim Katsina, tsohon daraktan hukumar tsaro ta DSS a Najeriya kuma mai sharhi kan al'amura, domin in ji ko maganar sulhu da maslaha da ake ƙoƙarin yi tsakanin 'yan kungiyar ta Shi'a da jami'an tsaro na Najeriya suna iya wani tasiri domin a kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula da hasarar rayuka da ake ci gaba da yi a duk lokacin da ana irin wannan muzaharar.
Ka san shi komai ana tantanawa ana gane inda aka nufa. Ita kuma irin ta DSS hukuma ce da ke aiki da hankalin jama'a, aiki take na natsuwa na fahimta. To, ko da yaushe za ka yi ita abin da take amfani da shi shine hikima ta tantamnawa ba ƙarfi ba, tana amfani da wannan damar, kuma shi yasa kai da ni take samun galaba ta samu bayanai na sirri. To, so kaga ita kuma ta DSS ta wannan damar take samu ta samu bayanai na sirri wanda amfani da ƙarfi ko ta dabara ba zai baka ba. shi komai in ka tantamna da mutum kai sulhu da shi to zai fahimce ka mafi yawancin kaga ana son matsaloli ai rashin fahimta ne ke kawo ka to shi yasa take bin wannan matakai na sulhu din na tantamnawa don ta samu nasara ko shi yasa kai ganin ake samun nasarorin da ake samu especially a yanzu da sabon shugaban ke dauko wannan matakan na bin duk wani wanda ke da haƙƙi da shi ya faru kuma yanzu an ba da shawara a taimaka ga an san maslaha
Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon jami'in hukumar tsaro ta DSS kuma mai shahi kan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja babu shakka magana sulhu da aka samu bayanin ana yi tsakanin jami'an tsaro da ƴan wannan kungiyar ya kawo kwanciyar hankali ga al'umma ganin cewar maganar maslaha ita ce mafi a'ala da al'umma suke gani cewar zai iya kawo zaman lafiya ba tare da an ci gaba da yin fito na fito tsakanin ƴan wannan kungiyar da jami'an tsaro ba Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Nigeria
gaida Umar Faruk Musa a daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta PDP ke kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kafa dokar ta baci a bangaren tsaron kasar ita kuma kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ake kira NEF a takaice ta yi kira ga Fulani makiyaya da ke kudancin kasar da su dawo gida arewa to ko mene ne hujjar su wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Kungiyar dattawan arewa a ƙarƙashin jagorancin Professor Ango Abdullahi ta kira ga dukkanin wani Fulani makiyaya da ke kudancin ƙasar da su tattara nasu inasu su dawo gida arewa domin yana ganin ba za a ba su kariya ba saboda wata doka da gwamnonin shiyar kudu suka gindayawa makiyaya cewa sai dai su riƙa ɗiban dabbobinsu a mota amma ba dai su yi kiwo a ƙasa ba Ango Abdullahi ya ba da hujja
a cikin halin da muke ciki yanzu abinda labarin da ya iske mu shine cewa an fara ma Fulani a rugagensu farmaki akan waɗansu abubuwa da suka samu ko tsakanin su ne da makiyaye ne da manoma a wani sashi an ce sashin Ogun State to idan sun fahimci cewa lalle akwai hadari wanda zai iya fada musu game da rayuwarsu da iyalinsu da dukiyoyinsu da sauransu to sai kuma a ba da shawara an ce in zai yiwu a guji abinda ake hange domin an hango hadari sai a yi kokari a guje mashi to sai a ba da shawaran gara su dawo inda hankalinsu zai fi kwanciya inda kuma rayukansu da dukiyoyinsu za su tsira to wannan shi zai fi har kafin a shawo kan al'amarin a ga kasan za ta zauna tare
baya ga waɗannan hujjoji da Professor Ango Abdullahi ya bayar ya yi kira da a kafa wani kwamitin bincike mai ƙarfi
wannan kwamiti shine zai raba gaddama domin abinda muke karantawa shine ana so a biya diya ga waɗanda suka asara a cikin yan rigimun nan da ake yi to abinda nake karantawa a jarida shine a'a asaran nan ana ganin kamar manoma su kadai suka yi to muke gani ba yadda za a yi a sami ainihin adalci a cikin wannan irin yadda abubuwa suke tafiya domin yadda abubuwan nan suke tafiya kullum ana nuna akwai wani gefe dan gata akwai wani kuma dan bora to saboda haka nan na ga ma mafita wanda tafi kyau shine a yi wani committee panel na shari'a wanda kowa yake ji yayi asara wani abu a cikin wannan hayaniya da ake yi ya kawo hujja ya kawo shaida akan abin asarar da yi
to sai dai daya cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin arewa Sharif Nastura Ashir ya ce su suna ganin kafa kwamitin raba gaddama shine zai fi a kasar
duk wannan taron taro ne kawai na shan shayi da kofi a ci biskit kawai shikenan ba shi da wani ma'amala in gaskiya manyan kasar nan suke so taron da za su kirawo taron raba gaddama ba taron wannan taron za su ba taro za su na magana zancen waye ya yadda yake so Najeriya kasar sa ce ke so ya zauna a kasa a mai suna Najeriya
yanzu a lokacin hada wannan rahoto fadar gwamnati bata ce komai ba akan wannan kira da kungiyar dattawan arewa suka yi Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
gaida Madina Dauda yau dai muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan yadda kuke kallon kiran da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi wa Fulani makiyaya dake kudancin kasar akan su dawo arewa amma kafin mu bude layukan wayar mu ku shakata da wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Tuma da lamar samu kira na farko daga jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Niger?
To umma mala alina shugaban masu kira BOA a nan dogon ta cikin jamhuriyar Niger.
To muna jan ka umma mala ali.
To abinda ai an nawa ra'ayi bisa ga wannan makiyaya da an kace su dawo kudu. Kenan su dawo su zauna lafiya yayi. Dan tashi hankali tsakanin madoma da makiyaya bai da dadi. Su wasu sun ta dawo inda an kace su dawo. Na gode mu da Amurka, ni na umma mala ali daga dogon ta cikin jamhuriyar Niger.
To mu ma mun gode mala umma mala ali. Yanzu kuma za mu je jihar Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto?
Kuna magana da Kabiru Janyakwari.
To muna jin ka mallan Kabiru. To lai mallan Kabiru daga Sokoto ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lokaci a nan na cewa karfe 4:47 mun samu wani kira yanzu haka daga Katsina.
Doni mai magana yanayi baku gudunmuwa ta cewa ni dai ina fatan alheri a gare ku.
To mun gode da wa muke magana daga Katsina.
Dan kuna magana da wani Sa'idu sarkin noma.
Allah sarki, to muna jan ka sarkin noma.
To ni dai ina muku fatan alheri a tashi lafiya, kuma ina ta bada kokarin gudunmuwa ta da Allah dan Annabi, duk dai mai hannu da gudunmuwa cikin wannan al'amura dan Allah dan Annabi dai a taimaka wannan abubuwa duk a kawo ƙarshen su.
To mun gode Kartau Alhaji Awwal daga Katsina. Yanzu kuma za mu je birnin Tarayya Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Abuja? Malami ko malama daga Abuja, ko muna tare? To ina gani layin malaman daga Abuja ya goce, amma yanzu mun samu wani kira daga Abuja da dai har ila yau. Assalamu alaikum. O, daga Jigawa ne muka samu kira. To da wa muke magana daga Jigawa?
Malam Abdullahi ne.
To muna jan ka Malam Abdullahi.
Malam Abdullahi Rungumo. To akan magana Fulani makiyaya.
Eh.
To da ake cewa su dawo gida, su dawo gida man, su ma ƴan kudu ba suna arewan ba. A kowa in kowa a misali wanda yake kudu, ai dole ta azugin ɗan arewa, ɗan arewa dole ta azugin ɗan kudu, shi ne zaman lafiya.
Kaji kuma. To yanzu ya kake gani ke
nan? Suna tare da ƴan kudu a nan. Suna tare da Fulaninmu. Da ba Fulatani da Bahaushe duka ɗaya ne. Kuma zaman lafiya shi ya fi kyau a ƙasa, ko? To ya kamata su ma ƴan kudu su yi tunani su duba a zauna lafiya.
To mun gode Malam Abdullahi daga Jigawa. To da wa muke magana daga Gombe?
Musa Baure Gombe.
To muna jan ka Malam Musa.
To shawara na gaskiya Muhammadu Buhari akan tsaro ya kamata ya rika bibiyan me ake ciki akan tsaro, dan abubuwa suna tafiya suna tarnage. Ni shawara na kai kenan, huta lafiya.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Bauchi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi? Malami daga Bauchi, ko muna tare? To ina ga layin da ya goce. To masu sauraro, yau dai muna tattaunawa ne akan batun Fulani makiyaya. Dattawan arewacin Najeriya sun yi kira ga Fulanin makiyayan da ke can kudancin kasar akan su dawo arewacin kasar saboda dalilan tsaro. Shin ya kuke kallon wannan kira? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan. Agogon ma'ana na cewa karfe 4:50. Mun samu wani kira daga Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna magana da Tukur ɗan Sarki.
To muna jan ka Malam Tukur.
to ra'ayina a yau akan maganan dawowa da ainihin Fulani dawo gida bacciya wannan ba dalili ba ne, saboda mu ma akwai mutanen Kudu a nan, kamata a ce a dawo domin wannan abin ra'ayin tara hankali. Sai an gace ɗan Kudu dawo nan, ɗan Kudu dawo nan Arewa, ɗan Kudu kuma ta gaba ta gaba su kuma ta gaba ta hankali. Ila kawai abin da kamata a nan a yi ƙoƙari a kawo nan ainihin shugabanni da abu a bai.
To Mallam Tukur Dan Sarki, muryar rediyonka dai ta yi ƙasa sosai, ba mu ji ka ba sosai. Yanzu kuma dai za mu je jihar Neja.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga jihar Neja?
Tasi'u Umar Barkare.
To muna jin ka Mallam Tasi'u.
Gaskiya irin kamar inda su waɗannan suka ba da nacewa in Fulani su dawo Arewa. Gaskiya ina ga duk kamar su Fulani su suka ga abubuwan da ake masu ko.
To kana ganin kiran yayi daidai kenan?
Eh, gaskiya yayi.
To mun gode Mallam Tasi'u Umar daga jihar Neja. Yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar.
To kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar Wadatawa, jamhuriyar Nijar.
To muna jinka.
Ina da zan ba da bisa da kiran da dattawan ƙasar Najeriya sun kai na Hillani makiyaya su komo gida. Gaskiya mu mun gode, mun ji daɗi, kuma Allah ke saka musu da alheri. Amma ina kira ga ƴan uwan mu Hillani, in an kai zancen kiwo ta an yi zancen noma don wa da ƙanina. Don Allah da Annabi, in wani ya yi ma wani laifi akwai hukuma akai ƙara. Kuma su yi hankuri da junan su, haɗe sun zo su zama tsinci a ɗaya maɗarnin ki ɗaya, kuma Allah ki haɗa kanuku, saboda tashi hankali daidai da wani unhani. Duka ƴan ƙasa guda ɗaya ne, kuma uwa ɗaya su uba ɗaya suke, su yi hankuri da juna tun da Allah ya riga ya ƙaddasa zaman su tare. Mun yi daɗi, Allah Ubangiji ya haɗa kanuku, tabbatar da zaman lahiya ya ƙara zama cikin Najeriya kenan. Rediyon Amerika, na gode. Sunana Abdu Kasko, nan nake unguwar Wadatawa, jamhuriyar Nijar, ku tashi lahiya.
To Allah ya sanya mu ma mun gode Abdu Kasko, mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu na cewa ƙarfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Da wannan labari na hukumar kwallon kafan kasar Ghana, za mu soma labarin wasannin na yau. Dangane da raɗe-raɗe da ake yayatawa cewar kwamitin daidaita shanun kwallon kafan kasar Ghana ta ɓullo da sabon suna wa hukumar da kuma sabon tambal, abin da ya sa club-clubin ɗin kasar Ghana sun ka gatsi gangane da wannan abin da hukuma ko kuma dai kwamitin ta gabatar. Suna mai faɗan cewar sunar da aka canza wa hukumar Football Association of Ghana maimakon Ghana Football Association, wannan wani abin dariya ne. Sai dai daga dukan alamu club-clubin ɗin da su fito su nuna rashin amincewarsu da wannan canji. Kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafar Afirka ba tare da hamayya ba sun amince da naɗin babban magatakardar hukumar kwallon kafar duniya Fatima Samura matsayin babban kwamishina na Afirka, wacce za ta jagoranci gyara da za a yi wa tafiyar da harkokin shanun kwallon kafar Afirka gabaki ɗaya. Wasu ƙarin kociya guda biyu sun rasa ayyukansu, yayin da akwai wani ɗaya da kuma zai biyo baya bayan irin tabargaza da ƙungiyoyinsu suka tafka gasar cin kofin Afirka da ke gudana a ƙasar Masar. Paul Putu dai ƙasar Gini ta sallame shi tun a ranar Litini, duk da cewar ya kai shidan ƙarshe, yayin da Kado Manetti bai samu aka canza ko sabunta kwandilarsa da Namibia ba, kasancewar Namibia ta sha kayi a duk wasanninta guda uku. Sai dai makoman kociyan na ƙasar Morocco ga dukkan alamu ana jin shi kuma zai bi sawun waɗanda aka sallama tun tuni. Har yau dai kociyan wadda ɗan ƙasar Faransa ne Renard mai shekaru 50, wadda sau uku yana cin kofin a shekara 2012 da Zambia da shekara 2015 da Ivory Coast, an ga alamun cewar yana da daman saki cin kofin karo na uku. To amma sai kwalliya ba ta mai da kuɗin sabuli ba a gasar cin kofin Afirka. yau Najeriya ke karawa da kasar Tunisia da mai neman matsayi na uku da na hudu. A lokacin da nake rawaito wannan labarin dai Najeriya ta shiga gaba da ci daya koda yake wasan bai nisa ba. Dan kasar Zimbabwe mai sha'awan kwallon kafa da ya tafiya daga kasarsa zuwa kasar Masar domin kallon gasar cin kofin Afirka karshe dai ya sadu da shugaban CAF Ahmed Ahmed Alvin Zaka wanda magoyin bayan na Zimbabwe ne kan ya isa birnin Alkahira kungiyarsa an kawar da ita daga wasan domin wasanni biyu da ta yi duk an lallasa ta sai dai duk da haka kan isarsa kasar labarin sa ya killace dandalin sada zumunci kuma a ƙarshe ya sadu da shugaban CAF Ahmed Ahmed wanda ya ba shi kyautan tikitin kallon wasan ƙarshe da kuma tikitin jirgi da zai koma da shi birnin Harare. Da wannan labari muka yi su ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kama dalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Majalisar Wakilan Amurka na shirin jefa ƙuri'a yau Laraba kan ko za ta duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump sai dai ana kallon kokarin a matsayin abin da zai nasara ko da yake kada ƙuri'an zai iya nuna matsayar majalis zai iya nuna matsayar majalisar mai rinjaye 'yan jam'iyyar demokradiyya kan kokarin fara aiwatar da shirin tsige jam'iyyar Republican daga ofishin. Dan majalisar Al Green da ke wakiltar jihar Texas karkashin jam'iyyar Democrat ya matsa sai an tsige shugaba Trump duk da cewa shugaban majalisar Nancy Pelosi na adawa da hakan. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilan Amurka inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisar mata a bangaren jam'iyyar Republicans Democrats. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan babban kwamandan sojin Myanmar Min Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmi 'yan kabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jam'iyyar diplomasiya na Iran.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Greg, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.